Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan dokar kudaden nan ta 2019 da za ta yi wa fannin harkokin haraji garan bawul daidai da yadda tsarin yake tafiya a kasashen duniya da suka ci gaba. Mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo ya ce a zamanin mulkin gwamnatin su sun kashe fiye da naira miliyan 200,000 a bangaren manyan ayyuka, wanda hakan yake zama a matsayin adadin kudade mafi girma da aka yi wa jama'a hidima a tarihin mulkin siyasar Najeriya. Tsohon dan majalisar nan a zamanin jamhuriya ta biyu Alhaji Salisu Kirki Kibiya ya ce a shekarar zaɓe mai zuwa duk dan siyasar da ya kuskura yayi yakin neman zaɓe da furucin kuduri na rushe masarautun nan da gwamnatin Kano ta ɗaga likafar darajar su, to tabbas koda yana kan kujera ya ci taliyar ƙarshe. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rataba hannu akan dokar kudade ta shekarar 2019, dokar da ake sa ran cewa za ta bayar da damar yin kuskure ma ga tsarin karbar haraji a kasar nan daidai da yadda lamarin ke tafiya a kasashen duniya da suka ci gaba. Haka zalika rahotanni sun ce dokar za ta taimaka wa masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i wajen gudanar kasuwancin su cikin tsari mai kyau, baya ga tallafawa kudirin gwamnati na bunƙasa hanyoyin samun wadataccen kuɗin shiga da kuma ƙarfafa gwiwar masu zuba jari a fannoni daban-daban. Sai dai kuma a duk lokacin da ake magana akan batun tattalin arzikin Najeriya, abubuwa da dama na yawo a zukatan jama'ar ƙasa, musamman ma dangane da manufofin da ke da alaƙar kai tsaye da rayuwar talaka. Shin ta ina wannan sabuwar doka za ta shafi rayuwar talakan ƙasa? Masanin tattalin arzikin nan Abdulsalam Muhammad Kani ya ba mu amsa.
Akwai abubuwa da dama idan ka kalla a ciki zaka ce na san barka ne, tanaje-tanaje ne da zai ciyar da tattalin arzikin Najeriya. Sannan akwai abubuwan da idan ka kalla zaka ce za a ci gaba da samun hawa farashin kayayyaki a Najeriya. Ga misali, wannan kundi doka ta tanaji cewa dukkanin kamfaninnuwa da masana'antu wanda dukiyar da suke juya ba ta wuce naira miliyan 25 ba, to gwamnati ta dauke musu haraji na abin da ake cewa company income tax. Amma idan ka tsaya kaiwa kundin kallo na tsanaki, to za ka ga akwai ƙara-ƙaran haraji iri daban-daban, musamman wannan matsala ta abin da ake cewa VAT zai tashi daga kaso 5 zuwa kaso 7.5, wanda in an tafi a haka, to za mu iya cewa za a ci gaba da samun tsadar rayuwa domin hawa farashin kayayyaki wanda yanzu yake kaso 11.1, to za a ci gaba da samun hauhawa na tsadar kayayyaki a kasuwanni da muke da su a Najeriya.
Malam Abdulsalam Muhammad Kani kenan, masanin tattalin arziki a Najeriya. Sai dai kuma batun wannan doka da shugaban kasar ya sanya wa hannu, ana ganin ita ce irin ta farko tun bayan dawowa kan tafarkin mulkin demokradiyya. Demokradiyyar da ita ma a kushu'i na mulkin jama'a wasu ke mata kallon gurguwa ta dalilin rukun sakainar kashi da shugabanni ke yi wa mulkin na siyasa. Aminu Muhammad Adam yana ganin ita kanta wannan jamhuriya da salon mulkin da ake wa demokradiyyar bayan sauka kenan daga tafarkin mulkin soji. Abubuwa da dama na faruwa da ke zama yi wa demokradiyyar karan tsaye, musamman ma cikin jam'iyyun siyasa da salon mulkin gwamnoni.
Na farko, abinda zaka duba, jam'iyya ita ce gaba da kowa. To, amma sai kaga irin wanda ake nada shugabannin jam'iyyu, sai kaga a ka'ida ko masinjoji na ofishin jam'iyya ba su cancanta ba. Domin me tasirin jam'iyya? Mu kalli jamhuriya ta biyu. Shehu Ali Usman shugaban Allah ji kansa, shugaban kasa ne wanda zaka ga taron mazaba ne baya zuwa, amma saboda jam'iyyar tana da tasiri masu aqida aka saka, zai tafi taron ECOWAS a lokacin jami'iyarsa a ta bashi kwari ta bashi kwari karshe ya fasa zuwa wannan a taron to amma yanzu saboda ana ɗebo mutane gasu nan yan kono aka sai da kare sun yi daraja sai kaga jami'iyar ma ta zama inda ka san wani wasan kwaikwayo
idan na fahimce ka demokradiyya yanzu ta tabarbare ne sakamakon rashin inganci na shugabancin jami'i kenan
to na farko dai demokradiyya gaba daya ta hargitse yanzu misali
amma hargitse ta wace fuska
ta komai ma yanzu misali ka dauki halin da muke ciki ka dauki Kano in general yau ai ya kamata a ce maganar wani abu gaban shaka dauki mutanen kauye kudin su an turo an hana su a rike da sunan wai wani abu joint account kaga babu ruwa ba hanya to wai shugabanni me za ku gaya wa Allah ne kaga mutane ba makaranta makarantu sun lalace to mafiya yawan masu mulkin nan da aka zaba yan uwanmu ne yan talakawa makarantun su da suke daban mu kuma nan irin jami'o'in da muke da su anan wanda yan uwanmu ne yan talaka su ne an dibi kudin al'umma an biya musu sun zama abin da suka zama harkar da ta shafi shiga makarantun an sa mugun tsauri yayan su kuma su kwashe su kai su waje karshe kuma su turo su kakabo muku su ko kunyar da ko baku yi
Aminu Muhammad Adam kenan goda cikin yayan Hamayya a jihar Kano to amma yana wannan lafazi ne a gabar da gwamnatin jihar Kano ta fara kaddamar da wasu manyan ayyuka da suka hada da zungurariyar gadar nan ta sabon gari wacce aka ce ta fita zaka a kasashen da ke nahiyar Afirka koda a yayin kaddamar da wannan aikin gada ta sabon gari mai tsawon kilomita 2.5 da mataimakin shugaban kasa Farfesa Mai Ushinbaje ya halarta Farfesan ya ce hakan wani babban misali ne na jagorancin kwarai da kuma sarrafa dukiyar al'umma ta hanyar da ta dace Mataimakin shugaban kasar ya jaddada cewa irin wannan shine burin gwamnatin tarayya kuma ita ma ta dukufa akan haka domin a tarihin mulkin siyasar Najeriya ba a taba samun shugaban kasa da ya narka manyan kudade a bangaren manyan ayyuka ba kamar shugaba Buhari domin dai a cewar sa an kashe fiye da naira miliyan 2,200 wato fiye da trillion 2 a wannan bangare Shi ma da yake nasu tsokacin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce burin su na ci gaban al'umma da kuma kudirin rage yawan cinkoso a wannan bangare da ke zama cibiyar kasuwancin jihar nan yasa suka tsaya kai da fata domin ganin wannan aiki ya kammala hasali ma sai da suka ajiye wa dan kungilar manyan kudade lakadan kimanin naira miliyan 500 a tashin farko kafin ya yarda ya ci gaba da gudanar da aikin ta Gwamna Ganduje ya ce aikin sun same shi ne a mataki na kammaluwa da kaso 25 cikin 100 kawai amma duba da muhimmancin sa yasa suka fitar da wadancan kudade domin a ƙara sashi kuma suka sanya masa sunan Alhaji Aminu Alhassan Dantata bangarorin al'umma da dama dai yana yabawa gwamnatin Kano bisa kaddamar da waɗannan ayyuka da makamantan su tare da azahar sashin wasu da za a fara yi wa Kanawa sai dai kuma wasu daga cikin masu hamayya irin su Ibrahim Ahmad Umar cewa suke babu wani yabo ga gwamnatin Kano domin ta sauka daga layin jagorancin kwarayi
Barin ba ka misali ka dauki gada da aka dauko ta marar basira ta zuro wani a baya sun kalubalanci mutane cewa kauyanci ne ayi wa gada fenti sai ga har tiles sun sa ta tafi dingiringin can babu inda za ta sauka abu na dai kenan
kila wani zai ce ai ka mance da wannan gada da ta tashi daga wafa ta sauka can kan titin Murtala
mai yayi wannan din kun kusa ne yayi ta
to karashin fa
ba wani karashi da Ganduje da ma an bada kudin ma'aikata su zo su yi
amma kuma an tabbatar da cewa ko kaso 30 ba a ci ba akan wannan aiki Ganduje ne ya karasa shi
gwamnatin jihar Kano babu basira da za su yi wani aiki
wancan aiki ya kamata ka yaba masa
ba ni bazan yaba mur ba me yayi
kaso 70 da aka ce ya ci na aiki
bazan yaba ma ba dama kunkusa ya cire kudin ayi aikin
da ko ga da ka tabbatar da cewa ya karasa din
ko ga da gwamnati ta karasa an biya kudin tun a baya ba shi
wace gwamnati
gwamnatin kunkusiya
wace ce ta karasa
na ga ya maka kunkusa ne ya karasa dama an cire kudin an bayar kamar yadda suka zo suna kalubale a radio
kana wa fasara jinka kuma za su yi alƙalanci
warrai da gaske ina ga ya ma banda aika ba abin da aka yi a Kano da ko ga da kofar ruwa gosulo in ya kama ka sai ka kai awa uku kan ka je rijiyar lemo ka tafi can ta ba dobi
wannan ta gidan Murtala fa da aka ce motoci suna karo da juna
ba gaskiya ba gaskiya bane ba gaskiya bane idan ka tafi ta madogo wajen kama kifi ne saboda haka abinda muke bukata da talakawa ci gaba da mana addu'a gobe insha Allah abba zai dawo da jiniya Ganduje jiniya ta kare sai mu zo mu masa wakar baba ina zaka ne mulki an yi an gama
Kanawa za su ce bakin ciki kake
ba wani bakin ciki gwamnati ce yanzu banda ma mataimakin shugaban kasa mutumin kirki ne yazo jama'a sun fito waye Ganduje zai zo ya tare shi illa da gwamnatin Ganduje ta
yi kamar cewa alheri ayyukan da Ganduje ne bane ya kawo shi
alherin aikin me ka tafi kauyuka sun zama kufe babu aikin 10,000 a wani local government an lalata local government babu aiki
wannan ziyarar kaga yana tabbatar da cewa lalle ya tabbata Ganduje mai aiki ne
akan a ziyara ai idan ka gayyaci koda shugaban kasa ne zai zo amma shugaban kasa ya zo sai ya ce ba zai zo ba
misali zuwan sa na wanda bude ayyuka irin na Ganduje da ake ganin yayi domin al'umma
wannan dai ai ya gane bige ne bari na baka misali
wanne ne bige
wannan duk aikin da Ganduje mai girma
shugaban na baya fa wanda shugaban ya zo
girma shugaban kasa
a'a na baya wanda shugaban kasa ne zai
shugaban kasa ya zo
irin sa asibitin giginya
asibitin shi ya gina
amma dai a wace gwamnati aka karasa aka
bari wato ra ake kayan aikin ma muna zargin babu su na zuro ma ba shi ya gina ba
Ibrahim Ahmad Umar kenan dan hamayya da gwamnatin Kano. Yan hamayya da gwamnatin dai tunda dadewa yana daukar salo kala-kala musamman daga mabiya jam'iyyar PDP ko tsagin kwankwasiya wanda kuma wasu daga cikin yayan PDP da ita kanta kwankwasiyar an ga yadda aka hadiye su tun bayan dawowar su cikin jam'iyyar APC tsagin gandujiya ba sa cewa koda kanzil kan wasu abubuwa da ake kallo na tafiya ba daidai ba cikin mulkin da ake yi daga cikin irin waɗannan yan siyasa akwai Hajji Arabi Shehu Sharada da ke cewa ko gudunmawar da suka bayar wajen kafuwar gwamnatin gandujiyar akwai dalili wanda kuma yana da karfin da zai sanya wa zuciyarsu salama idan an yi la'akari da yadda aka rika yi musu wasa da kimar iyayen gida a baya
shigowa akai muna munna kwankwasa ya da kowa san na bi kwankwasa na je na sa jammayafi don ina munna mu zo mu ci zabe da jam'iyyar PDP a jihar Kano amma da yazo sai aka wulakanta iyayen gidan ma aka maida su ba komai ba a matsayina na yar siyasa na bi kwankwasa ake so a yi min demotion na siyasa aka cire Aminu Wali hula kuma ni saboda Aminu Wali nake siyasa
ba dan al'umma kike ba kenan
ai kowa ya san dan al'umma kai zaka tabbatar ina yin siyasa
dan al'umma ake misali sai kuma ce bukatar mutum da ya tafiyar ta al'ummar jihar Kano
to ai ina so in ga maka ba dan mun tsaya min gidan al'umma ba domin da wannan gwamnati ta PDP da ta kafu gara ta ganduje domin da ta kafu duk dattijan da yake jihar Kano sai an cire mai hula sai an aske wa masu gemu aski kuma mu wadannan yan jam'iyya da muke na gidi NPDP da bamu taba rawa ba wallahi yan kwankwasiya yan kungiyar da ba ta da rijista za su hau kanmu ne su yi rawa
a bayan kun yaki gwamnatin jam'iyyar APC karkashin shi gandujan a yanzu shikenan kuma sai a ji ku shiru
ni na yaki gwamnatin APC
kwarai ku a bayan ku kuke cewa APC abinda ake yi ba daidai bane
gwamnatin tarayya ina tabbatarwa ba daidai wannan gwamnatin ma ta jihar Kano ina nan daga nan zuwa ƙarshen shekara ina tara data wanda duk abin da ce in ba daidai ba ka san ni a cikin gidan jam'iyyar PDP ma an yi ba daidai
yanzu da kamun ludayi yake kallon ta
ina nan ina kallon kamun ludayi yana karkacewa yana lankwashewa to ran da duk hannun ya kare za mu fito mu gaya duniya ana tafiya ba daidai ba domin siyasa ba a lahira ake yi ba duk wanda ya taimake ka a duniya ka taimake shi kuma babban taimako ka taimaki talakan da ishara na isha layi ije zabe
Hajji Arabi Shehu Sharada kenan guda cikin masu yi wa gandujiya hidima da ke shirin kwancewa bakin sa takunkumi kan salon mulkin kanan nan ba da jimawa ba can kuwa daga karamar hukumar Sumaila Dauda Garba Okoce ne ya shigo yana mamakin yadda aka kasa samun masu bawa kawo Sumaila kariya sai iyayen PDP a cewar sa waɗanda su ma sun gaza kawo hujjar cewa Sumailiyya ta ramma Shamsuddiniya a batu na sauke amanar wakilci
lalle a yau mun tabbatar da kawo Sumaila dan jam'iyyar PDP ne tunda duk abin nan da muka yi ba wannan ifito daga APC tsakanin takai ko Sumaila ya kare kawo Sumaila sai dan jam'iyyar PDP ne yazo yake kare kawo Sumaila
baka tunanin za a ce gaskiya ya gani ya fito ya tsage ta
wacce gaskiya dan majalisar da ya shekara 12 yana mulki a bashi ya raba mota 25 ga dan majalisar mu kwanan sa 29 ya fara bada mashina guda 30 ya kuma bada motoci kwaya hudu a yanzu haka akwai mashina guda 60 suna kasa wanda za a dinga raba al'ummar annabi musamman irin wayanda muka wahalta ni ma ina ɗaya daga cikin wanda na samu mashina kuma mutanen da suka wahalta wayansu sun samu mashina
ai shi ma ba cewa yi ba a raba waɗannan babura ba batu yake ce ba kansiloli ya kamata a ba ba kamata yi a ce an ba waɗanda suka yi wahala ne
kansiloli ta goma shi aka ba su yanzu duniya gaba ɗaya lokaci take sallata kuma da ya wuce sai ranko saboda haka a tabbatar masa kansiloli sun samu ta goma shi ne an ba su kuma kafin a ba su mu an ba mu mu yan jam'iyyar APC na Shamsu wanda muka wahalta wa wanda aka tuwo tare da mu an ba mu mashina an ba mu motoci yanzu haka muna da mashina guda 60 a ƙasa wanda za mu fara rabawa mutanen da suka wahaltawa Shamsuddin Bello da mu ne nan aka bawa mashina sannan aka ba da motoci kuma duk gidan rediyon nan da yake jihar Kano duka sun sassaka saboda haka mu ba ma boye abu kuma akwai ofofi da mai gidan mu Honorable Shamsuddin yake bayarwa akwai sojoji tsakanin takai da Sumaila wanda suka samu hayewa kuma manya-manyan mukamai za su fito ba wai kurtu ba
ka ce shi wancan kawu ya zama dan jam'iyyar PDP amma ai Hausawa sun ce duk sauran ungozuma ta bari a haife ina batun ka arba kisa ka ci masa albasa tunda bai fito ya ce ya bar jam'iyya ba
waye uban gidansa guda ɗaya tal zaka iya gaya min a APC amma iyayen gidansa kwamfuli suna PDP wayanne suke kare shi kwamfuli suna PDP abokan tafiyarsa kwamfuli suna PDP wannan mutum me zaka dauke shi
madashi Dauda Garba Okoce kenan dan siyasa daga karamar hukumar Sumaila da yake magana muke yi ta nagartar wakilci daga karamar hukumar Tarawanuma mun ji Nasir Aminu na yabawa da nagartar wakilin su Honorable Hafiz Kawu Ibrahim
dadewa da muka yi muna roƙon Allah ya bamu dan majalisar tarayya na gari kuma Allah ya kawo zabin muka zabi Hafizu Kawu al'amura sun canja a tarauni abubuwa da bamu taba tsammani ba zamu gansu a karamar hukumar mu Allah ya sa gashi muna gani jama'a kowa har wasu kananan hukumomi suna kiran mu suna neman tallafin mu akan irin wannan abu da Hafizu Kawu ya kawo mana wannan karamar hukuma ta mu
kamar me da me yayi muku a karamar hukumar ta tarauni da kuke madalla da shi
masalan farko akwai magana office tunda muke yan majalisar tarayya karamar hukumar tarauni ba mu san wani office wanda wani dan majalisa ya kama kashin kansa nasa na kansa wanda yake zama yake gana da mutanen karamar hukumar tarauni ko kuma yana da wakilai wa'anda ko mun dare ko mun rana suna wannan office dan gabatar da sauraron mutane na karamar hukumar tarauni sai akan Hafizu Kawu wannan al'amari gaskiya ya bawa dukkanin wani dan siyasa da masu munna da ci gaban karamar hukumar tarauni
wannan wani zai ce kamar ribar kafa ne bude wannan ofishi da dukkan waɗannan abubuwan da kake zayyanawa ta fuskar aikin da kuka zabe shi yana gabatarwa
alhamdulillahi lillahi wa rasulihi wannan jama'a da yawa za su zo su faɗi wannan al'amari na farko kuduri duk dan majalisar da aka zaba a karamar hukuma a matsayin wakilin al'umma an zabe shi ne dan ya je karamar hukuma ya gabatar da kudirrarka mun yi shekaru da yawa majalisa ba mu da kuduri na tarawun local government amma a gabar farko a wannan shekara da Hafizu ya zama wannan dan majalisa mun samu kuduri mai girma wanda ana nan an gabatar da shi za a gina mana jami'a a karamar hukumar mu ta tarauni sannan ko a wannan sati Hafizu ya bujiro da wasu al'amura da suka ba mutane sha'awa ana gana da mutane an dauki mata sadama da 300 wa'anda aka zo za a ba su koya musu sana'o'i tallafi don su dogara da kansu sama da mutum 300
A yayin da Nasiru Aminu ke wannan batu zamu leka karamar hukumar Kumbotso domin daukar kalaman Ado Yelo Mai TV sakataren kwamitin yada labaran wannan yanki kenan a yayin ziyarar duba wasu ayyuka da Honorable Munir Babbada a gundi yayi wa jama'ar sa
wannan kwamitin namu ne da labarai na kabar kuma Kumbotso mun zo ne domin ba makon mu sai da zakara al'ummar ku ne kan sa ne kun shaida Munir yayi aiki za ku zabi jam'iyyar ABC za ku zabi Munir Babbada a gundi to idan Allah ya kai mu ranar zabe akwatin jam'iyyar APC akwati mai lamba 01 muna son idan an fara zabe daga karfe 8 rabi na safe zuwa karfe 10 zama cewar an yi zabe an gama Munir ya zabe APC ta zabe muna godiya al'ummar mazabar ku ne kan sani bisa halacci da ake wa jam'iyyar APC da mai girma gwamnatin jihar Kano da nan masa tarayya da shugaban karamar hukumar Kumbotso ga da adofan shekara wanda wannan shine muke fata al'ummar mazabar ku ne kan sani ku saka alheri da alheri ta hanyar zabar Munir Babbadan a gundi a zaben da za a yi a ranar 25 ga wannan wata na zaben cike gurbi zabe na inconclusive wanda muke tabbatar wa jam'iyyar PDP cewa babu ragin daka idan an zabi Munir Babbadan a gundi an zabi Buhari an zabi Ganduje an zabi aiki
raba bakin Ado Yelo Mai TV din sai muka ji shi ma Honorable Miko Mai Dubu wanda ke zama mataimakin shugaban jam'iyyar APC na wannan karamar hukuma yana nasa jawabin a mazabar kurekin sani
ko wannan zabe na ba election to mu gaskiya mu zama alkhairi a garin kurekin sani ana shigowa da ayyuka na alkhairi cikin wannan ba wata kurekin sani zuwa daban-daban da gudunmawa ta bayarwa Munir Babbadan a gundi ya samawa mutane aikin yi a cikin wannan karamar hukuma ya ebi kwastan ya ebi immigration ya ɗebi ƴan sanda wannan mazabu 11 akwai sadan maliki akwai su a gurin gawa akwai a mariri akwai a naibawa gwirini akwai a kureken sani akwai a talawa akwai a dambare akwai a fanshekara akwai kuma a tsirenci saboda haka duk abin da ka ji mun faɗa a cikin wannan mazabu 11 Munir Babbada gundi yana aikin raya ƙasa za ku bewa Munir Babba ƙuriya za ku bewa Munir Babba ƙuriya mutanen kureken sani kun yadda kun gamsu za ku yi Munir ƙuriya to saboda haka ranar wannan zaɓen za a yi a garin kureken sani tsakanin tsamiya mariri da kureken sani yaran mu da manyan mu da kwanmu da kwarkwatan mu za mu bi NPDP a guje insha Allah
Honorable Miko Mai Dubu kenan mataimakin shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotso yanzu kuwa za mu leka ofishin hukumar Karota da muka je ziyarar ta murna da kungiyar shugabannin jam'iyyar APC na Kano ta tsakiya suka kaiwa shugaban wannan hukuma gargashin jagorancin na karamar hukumar Fagge Alhaji Nafi'u Shehu
MD na Karota na taya shi murna da irin kokari da jawo mu jahar Kano suna da tsafta a yanda muka tsinci kanta a yanzu kuma muna ta mai girma gwamna godiya dan irin yanda ya zabo shi dan ya taimaka masa mu mun sani a lokacin da yake shugabantar ma jam'iyya mun san irin tarbiyyar da ya mana kuma har yanzu wannan tarbiyyar tana bin mu kuma muna jin dadin ta dan bana mantawa je huntuwa kan magana wani aure sai ake magana lokaci sai nake ba su labarin cewa akwai shugaban jam'iyya da ya shugabance mu har ya sauka bai taba sa mana lokacin taro karfe 10 ba aka fara taron karfe 10 da minti 1 har ba shugabancin jam'iyyar to a yanzu idan ka kalli yanda ake aikin Karota a jahar Kano wannan abin shi ake yi ni na san ko da aka ba Karota batte irin karsashi da aikin da ya kamata irin yanda ake a yanzu ba su kansu ɗan Karotan sun sani cewa yanzu suke ɗan Karota ba za ka je junction a yanzu ka tadda ɗan Karota babu ba ko kwaya biyu ko kuma kwaya daya kuma ba za ka tadda su wai sun saka same su a zauna ba kullun abin da suke kallowa wanda yake shugabantar su fa kamar yana kallon su abin da suke yi sabanin da ga su a zaunan a wuraren kuma wuriya cinkushi
raba bakin Alhaji Nafi'u Shehu din sai shi ma honorable Baffa Babba ya fara nasu tsokacin tare da fayyace nauyin da ke kansu da yadda za su ci gaba da tinkarar sa domin al'ummar jihar Kano
ina kira gare ku da motoci na jam'iyya wanda aka sa musu banoni da aji hukumar shigar kudi ta jihar Kano Borno Internal Revenue kenan a biya musu kudade na mobile advert domin idan muka fara aiki akan mobile advert to daga kan motocin jam'iyya zan fara yanda wani zai san cewa abun ba na ware bane in ka saka poster ta mai girma gwamna ko ka sa hoton kama to wannan mobile advert ake kiran sa a tsarin dokar haraji saboda haka ina ganin wannan zan rike ni dai na fara biya wa mota ta ina da mota wadda take dauke da hotuna na guda uku na je na biya musu na kuma ba wa yaran rasitai na wannan motoci na kuma dauki gabarar biyan akwai mota da take bin mai girma gwamna kullun ita ma to wannan na dauki nauyi ita ma na biya mata da kaina na ba da receipting a sa a cikin mota
honorable Baffa Babba dan Agundi kenan shugaban hukumar Karota a jihar Kano da wannan kuma zamu leka yankin Kano ta kudu da muka ji Alhaji Salisu Kirki Kibiya wato tsohon dan majalisar nan a jamhuriya ta biyu na yaba wa gwamnatin jihar Kano bisa dagal kafar masarautun nan da ta yi tare kuma da fayyace hukuncin da za su yi wa kowane dan siyasa da yace zai yi yakin neman zabe da kudirin rushe waɗannan masarautu
ya kamata duk mutumin da yake cikin wannan tsari zai dago da Allah gwamna godiya akan abubuwan da shirya mana na alheri
amma akwai waɗanda suke ganin cewa kamar siyasa ce ta sa shi mai girma gwamna yayin wannan al'amari ba wai dan ci gaban yankunan kamar yadda gwamnati take kirari ba
a shi dan adam da ma kana tafiya da abu daidai ne kai da inda ka shirya abin ka shi kuma da inda zai karkata maka shi amma mu abuna alhamdulillah ranu biki alai daga ya alhamdulillah musamman mu a ranan nan ba kalmin ci gaba muka samu kuma haddikin sarki mai basira mai dike kuma mutanen talakawansa
to matsayin da gwamnati ta dauka na yin waɗannan masarautu akwai kuma buri da take da shi kamar yadda ta yi ikirari cewa za a daga likafar su har ta bangaren gine-gine ne da kawata shi kansa fadar waɗannan masarautu baka jin cewa wata kila ganin jinkiri a cikin al'amarin kamar lalle za a iya gaskata cewa gwamnatin ba da gaske take ba alam
gwamnati da gaske ki ai ba gudu ba ja da ba wannan tsari rikirkito da duk wannan abubuwan Allah ya da sarakunan nan guda biyar sun zauna mana a Kano kinan Allah ya da ba wani gudu ba ja da ba kuma ci gaba za a ganshi
to ana ganin kamar idan har wani gwamnati ya zo ko wata gwamnatin a nan gaba ba lalle ta bari ba wata kila za ta iya rushe su
yanzu akwai wanda zai zo takara nan gaba ya haudaru ice ku zabe ni zan rushe muku sarakunan nan
to na fahimta duk wanda zai yi yakin neman zabe ya fadi wannan ba za ku zabe shi ba kenan
ya fara fada ma shi ya fara wannan ai anyi kinan Allah da wancan ma da aka yi zamanin mu na rini abubuwa ne wanda suke daga shiga shiga kamar su amma wannan ai bin dam 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 wannan ya zo nan Allah da
Alhaji Salisu Kirki kenan tsohon dan majalisa a jamhuriya ta biyu zamanin jam'iyyar PRP ta margayi Abubakari mi
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
ba sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.